sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashar FM na radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa an gudanar da taron bita ga alkalai domin sanin makamar shari'an kasuwancin da ya shafi harkokin teku kana ku ji kiran da Sheikhu Malamin nan Professor Abubena Maiwayi na Jami'ar Abdullahi dake sanar gari yayi wa ƴan Niger akan zabe mai zagaye na biyu cewa ayi zabe ba daga baba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum a yau juma'a shugaban kasar Angola Jose Eduardo dos Santos wanda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka fi dadewa akan karagar mulki yace zai ritaya daga harkokin siyasa a shekarar 2018 bayan ya kammala wa'adinsa a lokacin da yake ganawa da shugabannin jam'iyyarsa ta MPLA a Luanda babban birnin Angola Santos yace zai aje harkar siyasa baki ɗayanta a watan Satumba shekarar 2017 wa'adin Santos zai kare sai dai shugaban bai amince dalilin da yasa zai yi retire ba dan shekaru 73 dos Santos ya kasance akan karagar mulki tun daga shekarar 1979 kuma ko a baya ya sha ambatar cewa zai yi retire amma baya aiwatarwa kakakin jam'iyyar adawa ta UNITA a yau juma'a ya ce ba za su amince da maganar shugaban ba har sai sun ga ya aiwatar da hakan Santos shine na biyu a jerin shugabannin Afirka da suka bi dadewa akan karagar mulki bayan Teodoro Obiang Nguema na kasar Equatorial Guinea.
Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke kare haƙƙin bil'adama ya zargi gwamnatin Sudan ta Kudu da kashe fararen hula da rusa gidaje da ke ƙauyukansu yayin da take faɗa da 'yan tawaye. Wani sabon rahoto da aka fitar a yau juma'a ya nuna cewa dukkanin bangarorin da ke takaddama a kasar sun aikata laifukan cin zarafin bil'adama akan fararen hula. Masu bincike a karkashin Majalisar Dinkin Duniya sun gano cewa matasa dauke da makamai sun farma a jihar Unity inda suka lalata kauyuka da a matsayin wani mataki na haifar da yunwa tsakanin yan adawa da magoya bayan su an kuma zargi maharan da kwashe dabbobi bayan da suka kashe akalla fararen hula 1000 tare da aikata fyaɗe akan mata da ƴan mata. Rahoton har ila yau ya nuna takaicin sa kan laifukan da aka aikata musamman ma a fannin fyaɗe inda aka gano cewa an samu rahotannin fyaɗe 1300 a jihar ɗaya kacal tsakanin watan Afrilu da Satumba a shekarar 2015.
A yau juma'a tsohon ɗan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Ben Carson ya nuna goyon bayansa ga Donald Trump da ke gaba a ƙoƙarin da jam'iyyar ke yi na tsayar da ɗan takara guda. A wani taron manema labarai Carson wanda tsohon likita ne ya ce ya gana da Trump ya kuma gano cewa yana tattare da wata baiwa wacce a da bai dauka yana da ita ba a lokacin da yake gabatar da Carson Trump ya kwatanta Carson a matsayin mutum na musamman kuma amini dukkanin su dai sun ce sun maida takubban su cikin kube game da yadda suka rika suka junansu a baya a lokacin yakin neman zabe inda Carson yace wannan abu ne da ya shafi siyasa a halin da ake ciki yanzu haka Trump ya samu goyon bayan abokanin hamayyar sabi kenan a watan da ya gabata gwamnan New Jersey Chris Christie ya nuna goyon bayansa ga mushakin dan kasuwar a watan Maris Carson ya janye takararsa bayan da ya ta zuwa kashin baya a zabukan fidda gwanin da aka yi wannan goyon baya da Carson ya nuna Trump na zuwa ne gabanin zaben da za a yi a ranar Talata mai zuwa a Florida ja da take cikin manyan jihohin da ke da wakile masu dimbin yawa a zaben na 2016.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kira ga masana kimiyyar kasar da su ƙara inganta ƙarfin nukiliyarsu bayan da ya halarci wani shirin gwajin makamai na nukiliya a kasar. Kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA ya rawaito shugaban Kim yana cewa yana buƙatar a ƙarfafa gwajin makamai na nukiliya domin an yi kiyasin ƙarfin irin ranar da sabon makaman za su iya yi. Kim ya ƙara da cewa za su tabbatar maƙiyansu sun gane irin kuskurensu da suka yi na raina ƙarfin ƙasar. a jihar Alhamis, Koriya ta Arewa, ta harba wasu makamai masu tafiyar gajeren zango waɗanda suka yi tafiyar kilomita 500 kafin su fada cikin ruwa a can gefen gabar tekun ƙasar da ke gabashi. Waɗannan gwaje-gwajen makamai martani ne ga atisayen da Koriya ta Kudu da Amurka ke yi na shekara-shekara a atisayen da hukumomin Pyongyang suka ɗauka ko kuma alakanta da wani shiri na kai musu mamaya.
Gaggan 'yan siyasar ƙasar Amurka haɗu da masu haɗa wato fina-finai a Hollywood sun hallara yau a Simi Valley da ke California domin halartar jana'izar Nancy Reagan wato uwar gidan tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan. Nancy ta rasu ne ranar Lahadi tana da shekaru 94 bayan da ta yi fama da rashin lafiyar zuciya a gidanta da ke Bel Air a wajen birnin Los Angeles. Ta rasu ne shekaru 12 bayan rasuwar mai gidanta Reagan. Tsoffin iyalan fadar White House tara ne suke halartar jana'izar tata wadda ake gudanarwa a ɗakin adana littattafai na Reagan. Daga cikin waɗanda suke halartar jana'izar akwai uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama da tsohon shugaban Amurka George Bush tare da uwar gidansa Laura Bush, sai tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma 'yan wasan kwaikwayo na Hollywood da dama.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga Abuja inda aka kammala taron karawa alkalai sani game da batun wato shari'ar da ke da nasaba da kasuwancin teku na ƙasa da ƙasa. Ga Nasir Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Najeriya wato Shippers Council ta yi bita ga alkalai kan dokokin hada-hadar kasuwanci da safarar jirage don bin ka'idar dokokin ƙasa da ƙasa a lamuran shari'a. Babban sakataren hukumar Hassan Bello ya ce irin wannan bitar ga alkalan ta zama mai muhimmanci don babu jadawalin koyar da irin waɗannan dokokin a makarantu.
Abinda ake ce ma Admiralty Law da cikin Turanci, wannan ɓangaren na shari'a yana da muhimmanci kan tattalin arziki na Najeriya domin dole alƙalinmu su san abin da ke faruwa. Shi wannan cinikayya da Najeriya take yi tana yi da ƙasashe da yawa, saboda haka wannan ɓangaren na shari'a ba a koyar ma mutanen Najeriya in suna makaranta university ko kuma law school, sai dai yanzu muke ma alƙalai bita don su san abin da ke faruwa a duniya. Idan aka kawo ƙararraki a waɗannan kotuna, sai kaga wata rana sun dade ba zartar da hukunci ba. To wannan kuma cinikayya ba zai so haka nan ba. Lalle kowace shekara sai mun yi wannan, mu tabbata cewa daidai muke da kasashe da suka taso, daidai muke da kasashe da za su zo su yi hulɗa da mu, su tabbata cewa ɓangaren nan na shari'a yana da inganci kwarai da gaske.
Alƙalan Najeriya dai kan samu sukar yanke hukunci da kan ba wa 'yan mowa nasara da hukunta 'yan bora. Ga ɗan ƙungiyar rajin adalci ga al'umma Imran Wadanas, bita ta zo daidai lokacin da ake bukatar garan bawul a harkar shari'ar Najeriya.
Bita da aka yi, ni kaina da za a amince mani, da ina ganin dubbacin wata uku ya kamata a riƙa yi ma alƙalan Najeriya bita ta bisa ga ayyukansu. Dalili abin sai ya ɗaure maka kai, kai ma da ba alƙali ba, kana ganin abin da ya dace ya kamata a yi, sai ka ga ba shi akai ba. Tunda har ga wata hukuma ta yi tunanin ta zo ta zanna da su ta ba su bita, to kaga wannan akwai alamar tambaya a nan ciki. Sannan kuma in ka duba, ai Bahaushe da yake cewa shari'a sabanin hankali, babu wani sabanin hankali. Sabanin hankalin a'a shine kai ga abin da kake tunanin za a yi, sai a zo a yi ba shi ba, to shine sabanin hankali. Amma ai ita gaskiya guda ɗaya ce, kuma ita ba ta da buƙatar ado. Inda duk gaskiya ta fito aka bita, babu wani ɗan adam da zai ƙara kokonto ko wasu wasi akan abin da aka na adalci. Har wasu ƙungiyoyi suna fahimtar cewa ba a yin daidai su zo su yi musu bita, to mu ma talakawa za mu taru mu riƙe musu bita domin mun fahimci abin akwai mishkila.
In ba manta ba, kwanan nan ne ma aka zargi wasu lauyoyi da haɗa kai da wasu alƙalai wajen murɗe shari'u da akan yi jawo sanya bakin hukumar yaƙi da almundahana EFCC. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu. Ya san girma ya san yabo, ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu.
To madalla an gaishe ka Nasiru. Game da siyasar ƙasar Jamhuriyar Nijar kuwa, Professor Abubena Maiwane, malami a jami'ar Audu Diop da ke Senegal, ya kira ga 'yan Nijar da su yi siyasa ba da gaba ba. Professor ya faɗa wa Jumai Ali haka ne a hirar da suka yi kamar haka.
Irin saƙon da yake zo mana, irin kira wanda 'yan Nijar su da kansu ke mana, ko ta Facebook ne ko ta telefon kina ne, abin yana ban tsoro. Wato kama abin da nake gani cewa da kama ana so a ɗauki ƙasar Nijar ɓangare biyu kenan, zuwa ga cewa da wannan dan takara na yamma ne wancan dan takara na gabas ne wannan yana ban tsoro ɗan siyasa za su kawo baraka a cikin ƙasar Niger kuma akan gaskiya kam na taɓa hudi a can Niger kin na cewa wannan ɗan siyasa waɗanda tun zamanin shekarar 1993 har yanzu ne to abin yake kawo tsoro yana ban tsoro akan gaskiya yana ta daga ba abin da nake so shine cewa ɗan Niger sun raho da cewa wa'annan 'yan siyasa in ma an sun hada su sun zo sun bigi juna wato cewa da wannan mutum ne na gabas ne wancan na arewa ne wannan na kudu ne wannan na gabas ne wannan na tsakiya ne idan suka zo suka bigi juna fa to sai a ga su sun shirya alhali kai da aka buga kai kai asara ina ji wata rana shine babban darasi wanda nake so in sa ɗan Niger san da haka ina jin wata rana dan masani na Kano mai tama yana faɗi yace akwai zamanin siyasa a cikin farko ta Najeriya idan Aminu Kano ya fito daga da lacca a Iko sai ya biyo kullun Kaduna da shi da Sardauna su shike daki su yi shawara ko da yake jam'iyyar siyasa su ba daya ba amma yara Aminu Kano suna Allah ya isa yaran Sardauna suna hadin Allah tsine to wannan bai hana kuma in suka ƙara shawara can shi Sardauna ya hauto sai ya hudu kudi ya ba su yace a sai ma yaran Aminu Kano ruwa a hanya kowa ya san kuma tsakanin Aminu Kano da Sardauna suna yi adawa da juna wato cewa da ɗan Niger ku yi hankali siyasa ba gaba ba ce kuma ku yi hankali da cewa kada wannan ɗan siyasa su hada ku ƙasa ta zo ta shiga cikin halin ya zane mun gani cikin kasashe da yawa inda wata rana kabilanci ne yake kawo haka kuma wa'anda ke tura a yin ba su bane ke shiga fagen hogin daga
a takaice dai idan abu ya ɓaci ba su a suke jikata ba
ma da latalaka ya san shi aka ce idan ya zamanto giwa biyu suna faɗa to ita ce hawa ita ce kullum take wahala wato cewa da talaka dai kulli yawmin shine mai wahala kuma shine mai asara cikin faɗa ta ɗan siyasa sai daga ba ki ga an ce kasashen turai ko kuma wasu kasashe na Afirka sun zo sun sasanta yau annan 'yan siyasa da ake gani suna yi wani abin gobe sai ka je ka tarda cikin zauren shawara guda sun haɗe wuri guda har suna cuta wato abun mai ban tsoro shine cewa da kada 'yan Niger ku yarda ko ta wace hanya ko ta wace fanni a zo a haɗa ku can ƙasa kuna haɗa da kai da makwabcinka ba ina kwana makwabcinka shi ya san yadda ka kwana makwabcinka shi ne na farko mai zuwa idan wani abu ya samu gare ka in ma gobaran su tashi gidanka shi ne na farko mai zuwa ya zo ya taya ka kashe wannan ba wani ɗan siyasa ba da a can ya mai kwance ya yi amfani da ƙabila ya yi amfani da launi ya yi amfani ko da menene ma kada ka yarda da wannan kawai ka nemi zama lahiya da makwabcinka ka nemi zama lahiya da ɗan uwanka ka nemi zama lahiya da tubashinka saboda ya zamanto ƙasar Niger in aka ɗauki duka yaren da ke sani ko ƙabilun da ke sani wato akwai zamantakayya tsakaninmu kada zamantakayya ta ɓaci in mutane sun ji haka to za a zauna lahiya ai Niger ta ba da babban darasi akwai wani zamani da ake tsammanin wancan zagaye na farko kawai 'yan Niger za su shiga cikin juna za su bigi juna amma Allah da ikon shi ba yi haka ba shine nake kira yadda aka yi wancan zaɓe na farko cikin kwanciyar hankali da lumana to ya kamata a ce wannan zagaye na biyu shi ma a yi cikin kwanciyar hankali da lumana
yawani abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro
to ma dalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC kafin ku fara kiran mu akan ra'ayoyinku ku shakata da wannan faifan
ya rika bai san da ke ba Abubakar baban mai ha na ilahiya ina ta da na ilahiya sauka da girma ya rika bai san da ke ba Abubakar baban mai wa kaddare ta iya kula na lura da ba ta sa walgi da rana a godon ta kai baba ta kashi ya rika bai san da ke ba Abubakar baban mai ko ta da ka sai mu kurna kai roya na kubta daga sai mu kuruna bai roya na roƙon ka sai ne ga zake ani ka he cewa don ba ne bauta ka banza ta addado ka kulla waka kali ni kai in dora amshi kai na bugo to go da hauni tilar ka kai
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar.
To madalla mun samu kira na harko daga Plateau. Wane ne daga Plateau?
Abubakar ne daga Nasarawa.
To Abubakar daga Nasarawa, me ye ra'ayinka wannan daren?
Gaskiya ra'ayina akan Mafrito ne, gaskiya akwai matsala akan Mafrito. Ya kamata shugaban kasa ya yi magana a cikin mai.
To Allah sa shugaban kasa ya ji, in ma dai bai ji ba hadiman shi sun ji. Bari mu je jihar Niger kuma. Waye daga jihar Niger?
Jihar Niger kana magana da Yunusa Tanko ne daga Bani Mbaka.
To Yunusa Tanko, me ra'ayinka wannan daren?
Da farko ra'ayina kira zan yi ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari.
To
da Allah da Annabi shi taimaka mana tsadar manga da muke fama da shi, to ya kamata a ce ya taimaka mana mu ji sauki yadda muke shan mai a halin yanzu. Ya kamata canjin da muke so mu gani kasa ta Najeriya a ce eh ya tabbata, amma a gaskiya a yanzu irin halin da muke ciki,
kana cewa ba can
ta addu'a Allah uba,
kana cewa ba canji ne tunda aka fara mulkin, baka ga wani canji ba?
Gaskiya akwai canji, amma ta wani fannin gaskiya canjin je zamu iya cewa har yanzu dai bai samu kamar da muke so ba. Sai dai mu talakawa ya kamata mu ci gaba da addu'a, mu taya shugabannin mu addu'a, Allah ubangiji ya ba su daman gudanar da mulki cikin kwanciyar hankali da lumana.
To mun gode Malam Yunus Tanko, bari mu je Maiduguri. Waye daga Maiduguri?
Daga Maiduguri ni ne Modu Mustafa, wanda aka fi sani da Safarawa.
To Modu, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina shine ina so ne in gaya wa mutanen Najeriya da kuma Jinar Muhammadu Buhari, mun ji daɗin mun samu zaman lafiya a Maiduguri, amma wallahi tallahi kayayyaki duka sun yi tsada, kuma ga shi mu matasa ba mu da aiki ni.
Kayayyaki kamar wasu irin kayayyaki
da abin da yake tafiya,
kamar wasu irin kayayyaki suka tsada,
muna cikin wahala.
To Allah ya sauka, Allah sa shugaba Muhammadu Buhari ya ji, in ma dai bai ji ba ina sa ran hajiman shi sun ji su san mai da wannan sako. Jihar Nasarawa, ya jihar Nasarawa?
Hassan Muhammad ne daga Lafiya, jihar Nasarawa.
To Malam Hassan, menene ra'ayinka?
Hello,
ina jin ka Malam Hassan.
Sarkin yaki na Janar Muhammadu Buhari.
An gaishe ka sarkin yaki, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina kenan, ni magana na kan yan Boko Haram.
To
na kira na ba da shawara ga mai girma shugaban kasar Najeriya.
Da yi me?
Duk wani dan Boko Haram wanda koda ya daga hannu ne, ni ina kira ga shugaban kasar Najeriya, saboda ba ya daga hannu, saboda domin min daɗi ba ne, domin ya ji ma yana keta ma mutane a kasa.
To me kake so a yi, me shawaranka?
Shawara na kenan.
To mun gode da wannan shawara taka Malam Hassan. Ja Yobe, waye a Yobe? Waye daga Yobe?
Muhammad ne daga Goda, Muhammad da Ari.
To Muhammad, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina game da lokaci da muke bawa da shi a ƙaramar hukumar Goda na ƙarfe takwas, gaskiya yanzu ya ji ya mana tsanani, suka mun samu zaman lafiya. Muna kira daga mai girma gwamnanmu na yau zai gwamna talaka da su masaya sosai kama na mu masu mai da an tafi da kowa gaje ba mu ba zai da mu kaje goma na dare.
To da fata gonan jihar Yobe ya ji wannan kira naka. Bari mu je Kano. Wane ne a Kanon Dabo?
Mato Solomon ne daga Garko Local Gamma, Kano State.
To Mato, me ra'ayinka?
Muke ciki yanzu, shi kuma Janar ya duba mana yanayin da ake ciki din yanzu domin ya share mana hawaye din.
To in Janar bai ji ba, na san hadiman Janar sun ji.
Insha Allah, Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagora ku.
Amin, mun gode Mato. yau juma'a ku ne ke kira ku bayyana ra'ayinku ba mu muka ba ku takin abin da za a yi magana akai ba.
Haka ne kware kuwa.
Wane ne daga Shagamu?
Muhammad Katsina.
Wane ne?
Suleiman Muhammad Katsina, limamin masallacin kan tudu na Sabon Shagamu.
To, Malam Suleiman Muhammad Katsina, me ra'ayinka wannan daren?
Wato, ra'ayina shi ne gaskiya masu kokawa da wannan gwamnati daɗi ne masu yawa.
To, me ye dalilinka?
Alhamdulillah, domin kowane ne ya san irin halin da muka hito irin Maiduguri da Yobe da Adama da kuma ɓarayin shanun nan tunda Allah ya taimake mu ana samun ya kawana ana samun ci gaba da samun zaman lafiya. Wajibi ne mu sa Allah ga mu sa addu'a don mu samu ci wannan gwamnati ta samu ci gaba a samun zaman lafiya da muka samu.
Amma Malam Suleiman, ka dai sa an ce hagun daman wani. Mun gode da wannan ra'ayi naka, bari mu je Adamawa. Waye daga Adamawa?
Yunus Abubakar daga Hum.
Yunus Abubakar, me ra'ayinka wannan daren?
To, ra'ayina dai gaskiya kamar da ƴan uwa suka sha wannan faɗi, shi wannan Muhammadu Buhari ba annabi ba ne, ba kuma wanda ke masa wahayi ba ne. To, kawai abin da ke bukata a taimake shi da addu'a, addu'a kawai na alheri, musamman mu da muke Adamawa kuma mu. Da tsadan kaya da ba tsadan kaya ba zaman lafiya shi mana komai. To, don haka mu godiya muke masa kuma muka fatan alkhairi da mukarrabansa gaba daya.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka Malam Yunus Abubakar. Amma ka san su ma suna da ƴancin wadin ra'ayin su. Muna Maiduguri, waye a Maiduguri?
Ishaku Musa Finger ne daga Bulabiri Maiduguri, jihar Borno, Nigeria.
To, Ishaku, me ra'ayinka?
Na kira ku in muku godiya ne da irin yadda kuke fahimtar da mu kuma in yi addu'a shugaban ƙasarmu na Najeriya.
To,
Allah ya tashi shi, Allah ya bada sa harkokin da yake kuma Nijar su yi haƙuri su yi zaɓe lafiya.
To, Malam Isiyaku.
Kuma lafiya shugaban ƙasar da suka samu su yi haƙuri su rike.
To, Allah sa 'yan Nijar su yi ji wannan shawara
ta ka. Muna muku godiya sosai, Allah ya saka muku yadda kuke fahimtar da mu, muna gane komai da komai.
Mun gode maka Malam Isiyaku da kake sauraron mu. To, yau ku ne ke kira hawa domin ku bayyana mana ra'ayoyinku, ba mu ne ke faɗa muka ba ku takin abin da za a yi magana a kai ba. Muna sauraron ku. Ku kira mu akan batun zamantakewa ne, kasuwanci ne, ayyuka ne kuka yaba da su ko kuma. To, Zamfara, muna Zamfara yanzu. Wane ne daga Zamfara, jihar Zamfara?
Mai magana ni ke Allah Aliyu ne, Allah shi ma gwamna.
Aliyu, Allah ya ma gwamnato, amin sun ma'amin. Me ya ra'ayinka?
Ra'ayina ga gwamnatin Muhammadu Buhari ita ce mu ci gaba da yi mai addu'a, Allah shi biya shi, Allah saka mai da alheri. Abubuwan da yake yi, abun da ya rage namu mai addu'a domin zuciyar shi mai kyau ce, kuma yana da kudiri mai kyau ga mutanen Najeriya, kuma mun fara gani. Saboda haka muna mishi fata alheri, Allah shi taimake shi, Allah shi mishi jagora.
To, mun gode da wannan ra'ayina kama Aliyu, Allah ya ma gwamna. Da kuma shi ne muka zo. Muka kawo ƙarshen rayukan da wanda za mu iya ɗauka a halin yanzu. Sai wata sati idan Allah ya nuna mana muka buɗe layukan mu kun kira wanda suka samu, mun gode wanda ma ba su samu ba, wani sati idan mun buɗe layukan namu sun ƙoƙarta su gani.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar kwararrun 'yan jarida ta duniya a dokokin da ta zana ma kanta da kanta dangane da ɗabi'u masu kyau da marasa kyau ta ce 'yan jarida su nemi gaskiya su kuma dinga bayyana ta a rahotanninsu, su rage duk rahoton da ka iya kawo wa jama'a illa, su yi aikinsu ba tare da wani ya jefa su cikin aljihunsu ba. Dokokin sun haramta wa ɗan jarida canza rahoto ko juya kalamun jami'ai da nufin rubuta labarin da zai harzuka jama'a har ya kai ga tashin hankali. Yin hakan baya cikin bin tsarin aikin jarida. A wata makala mai suna Cibitoke mai taken ni ba bawa bane da aka buga a dandalin www.burundi-24.com ta yanar gizo ranar 21 ga watan Fabrairun wannan shekarar, an canza an kuma murɗa kalamun jami'an Amurka har ma da na shugaban Amurka Barack Obama. Lafazin makallar da kalamun da ke tada jijiyoyin wuyan mutane da nufin harzuka su ba ɗabi'u ba ne da za a ce sun dace da rubutun da suka nuna yancin aikin jarida da sana'ar dan jarida. Ofishin jakadancin Amurka da ke Burundi a wata budaddiyar wasikar da ya wallafa a shafin sa na yanar gizo yayi tur da kakkausan lafazi da manufar da ke bayyane cikin wannan rubutu wanda shine kokarin harzuka jama'a game da kasar Rwanda watakila ma da neman tada hankali. A wannan halin ma ofishin jakadancin Amurka ya lura cewa shugaban kasar Burundi shi ma kansa wato Pierre Nkurunziza yayi Allah wadai da kalamin kiyayya da ta tada hankali na ranar 20 ga watan Fabrairu dake cikin Cibitoken. Ofishin jakadancin ya kara lura cewa sabanin waɗanda suka rubuta makallar shugaba Nkurunziza ya sake jaddadawa a cikin Cibitoke din inda yace duk yan Burundi da waɗanda suke cikin kasar da waɗanda suka fice dole su taka rawa a tattaunawar siyasa da nufin samun zaman lafiya a kasar. Matsayin da makallar ta dauka cewa kungiyoyin fararen hula su ne suke haddasa tashin-tashin a kasar Burundi kamar yadda aka wallafa a www.burundi-24.com ta yanar gizo. Kenan na nufin duk kungiyar da bata yadda da manufar makallar ba hana ta shiga batun tattaunawa akan zaman lafiya duk da kiran da shugaban kasar Nkurunziza yi cewa kowa da kowa ya shiga ya bayyana albarkacin bakin sa. A cikin budaddiyar wasikar ofishin jakadancin Amurka dake Burundi da jakadiyar Amurka Don Liberi da manzon Amurka na musamman Mr. Thomas Perello sun je cibiyar Cibitoken ranar 20 ga watan Fabrairu sun bayyana cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da kasancewa tare da al'ummomin Burundi ba tare da yin la'akari da bambancin siyasa ba. Gwamnatin za ta yi aiki da duk waɗanda suke neman damar ilmantar da 'ya'yansu tare da renonsu cikin yanayin tsaro a ƙasar Burundi da ta ƙunshi ƙabilu daban-daban. ‘Yancin jarida na da tasiri wurin gina al'umma mai ɗorewa. ‘Yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka idan sun kyaye dokokin sana'arsu da ba jama'a rahotanni da ba su nuna bambanci ba, amma suna kan gaskiya tare da kalamun da suka nuna sanin ya kamata. Sharhin Murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da kuma shi ne muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
A yau Juma'a shugaban kasar Angola Jose Eduardo dos Santos, wanda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka fi daɗewa a kan karagar mulki, ya ce zai ritaya daga harkokin siyasa a shekarar 2018 bayan ya kammala wa'adinsa. A lokacin da yake ganawa da shugabannin jam'iyyarsa ta MPLA a Luanda, babban birnin Angola, Santos ya ce zai ajiye harkar siyasa baki ɗayanta. A watan Satumba shekarar 2017 wa'adin Santos zai ƙare, sai dai shugaban bai ambaci dalilin da yasa zai yi ritayar ba. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare haƙƙin bil'adama ya zargi gwamnatin Sudan ta Kudu da kashe fararen hula tare da rusa gidajensu da ke ƙauyuka, yayin da take faɗa da 'yan tawaye. Wani sabon rahoto da aka fitar a yau Juma'a ya nuna cewa dukkanin ɓangarorin da ke takaddama ƙasar suna aikata laifukan cin zarafin bil'adama a kan fararen hula. A yau Juma'a, tsohon ɗan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Ben Carson ya nuna goyon bayansa ga Donald Trump da ke gaba a ƙoƙarin da jam'iyyar ke yi na tsayar da ɗan takara guda.
To da ka ta a nan, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na Abar Yahuci na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci injiniya Sidra, har da bakon da ya kawo mana ziyara wato Farfesa Ibrahim Malumfashi na Jami'ar Kaduna. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.